يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروتكا تهك هويبا كوجمها تنبيا نكيدا كوجمها تنبيا نكيدا.
Dalilin da yasa ba mu fashin zabe a kowane shekara muna zabe dalilan mu mu dai shine wanda ke kowane dan takara yana kokarin ya fafa ta nuna cewa ga abin da zai wa jama'a idan an zabe shi.
A wannan zaben mu dalibai muna neman shugaban da zai rage mana kuɗin makaranta.
Muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants.
Addu'a ta ita ce Ubangiji ya bamu masu mulki ko Democrat ne ko Republican ne waɗanda suna da kishin kasar.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da asuba. Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata Amurkawa ke fita domin zaben shugaban ƙasa da kuma kada kuri'a kan waɗansu batutuwa da suke da mahimmanci a jihohinsu. Duk da yake zaben Amurka a kowane lokaci yakan ɗauki hankalin ƙasashen duniya, a wannan karan mutum ya ƙara ɗaukar hankali sabili da takarar mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. Akasin abin da aka saba gani a waɗansu ƙasashe da suka haɗa da ƙasashen Afirka, inda mutane sukan kaɗa kuri'a ba tare da sanin manufofin jam'iyyu ko ɗan takarar da suke zaɓa ba. A nan Amurka, masu kada kuri'a suna matuƙar la'akari da inda ɗan takara ya karkata da kuma matsayin jam'iyyar kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarsu kai tsaye. Ga abin da ya tsone ma waɗansu ido a wannan zaben.
Mu nan wanda muke zaune a Amerika a nan Boston, Massachusetts, dalilin da yasa ba mu fashin zaɓe a kowane shekara muna zaɓe dalilanmu mu dai shine wanda ke kowane ɗan takara yana ƙoƙarin ya fafa ta nuna cewa ga abin da zai wa jama'a idan an zaɓe shi. To a wannan yakin neman zaɓe na wannan lokaci da Kamala Harris da ita da Donald Trump suke kai ruwa rana, wato akan abubuwa ne masu mahimmanci wanda yake damun Amerikawa. Na farko akan tattalin arzikin Amerika, na biyunsu akan wato immigration, masu shigowa nan ƙasan ba tare da izini ba ko kuma a ce baƙin haure. Sai kuma maganan harajin Amerikawa, yadda ake biyan su, yadda ake karɓe musu kuɗi ko kuma da ake cire musu kuɗi duk sati ko kuma wani duk sati biyu. Sai kuma maganan foreign policy.
A wannan zaben mu dalibai muna neman shugaban da zai rage mana kuɗin makaranta ya kuma yafe mana basussukanmu.
To, game da zabe da ke gabanmu a ƙasar Amerika, lallai ba da sauki bane. Ko ka zabi Democrat, ko kuwa Republican, kowannensu suna da abubuwa masu kyau, sannan akwai abubuwa da ba su da kyau ba. A gare ni, abubuwa da sun fi mani muhimmanci su ne. Na ɗaya, gwamnati ta bar rusar da iyalai ta wurin tsaurin kashe auraya, kwasan yara daga gidajen iyayensu domin an sauta musu. Na biyu, gwamnati da ba ta son gaskiya, adalci da shari'a mai kyau. Don haka addu'a ta ita ce, Ubangiji ya bamu masu mulki ko Democrat ne ko Republican ne waɗanda suna da kishin kasar.
A wannan zaɓe da ke zuwa na 2024, muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants, wato masu shigowa Amerika daga waɗansu ƙasashe domin aiki ko makaranta, ta wurin rage kuɗaɗen takardu da kuma samun aiki lokacin da mutum ya zo. Haka kuma muna neman wanda zai rage yawan haraji da ake cirewa mutane lokacin da suka yi aiki. Zaka ga mutum ya yi aiki na awowi da yawa amma kuɗaɗen da za a cire yana yin yawa sosai. Saboda haka muna roƙon Allah ya ba da shugaban ƙasa wanda zai dubi yanayin mutane ya kuma tausaya, ya kawo sauƙin rayuwa musamman ga immigrants.
To kowane darasi sauran kasashe za su iya koya da siyasa Amurka. Tambaya kenan da shirin domin iyali yayi wa Dr. Hawwa Babura da Umma Abdullahi Getso dake cewa
abinda muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka tunda su ne dai kuma suke jagorantar ragamar demokradiyyar duniya. Ina ganin cewa mu ƴan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba, saboda duk da ana ganin cewa mu ƴan Afirka ba mu balaga harkar siyasar ba, to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar ta su da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne. Tabbas su sun yi nisa sun fi mu daɗewa a kanta, amma mu ma ba za a bar mu a baya ba, saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin amma daidai gwargwado. Akwai dai aibata da ke faruwa, amma kuma akwai daidai gwargwado kaman ta halin girma. Tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta Trump da Kamala, ko ta baya ma da zai da shi da shugaba Biden, za ki ga magana ce ta su fito media suna zagin juna, suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗin shi na siyasa ba. So amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya, kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa, damammaki da ake bawa mata, damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su. Saboda abin haushi mu a nan ɓangaren duniya za ki ga cewa ana zaɓar mutane ne ba wai don sun iya ba, sai don suna da iyayen gida, wasu kuma sai don aljihunsu ya cika da kuɗi. To falilla alhamdu su siyasar Amerika ta wuce siyasar kuɗi. To mu kuma Allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo cigaba, siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya, ba don abin da zai bayar ba. So in a da mutanen mu za su daure su kalli wannan ɓangaren, kiki ga wannan abun koyi ne babba daga wajensu. So kuma an kika ga yanzu yadda suke bayo a ce ga Kamala a matsayinta na mataimakiyar shugaban kasa, kuma shugaban kasa yana kan gado, amma ya bata dama ta mazo ta tsaya ta rike wannan mukami nashi, yana kuma kiran mutane su zo su zabe ta. Ya kalli cewa ta iya ne, ta fi karfin dan kawai mataimakiyar shi a matsayinta kuma na mace, ya kuyi ana jama'ar kasa suna goya mata baya, suna kuma daidaita ta da cewa ba wai dan ita mace bace ba, kuma ana ba a limitin dinta, ba a iyakance mata iya abinda za ta yi da iya abinda ba za ta yi ba. To ina ganin cewa mu al'umma ya kamata mu koyi wannan, mu kalli mutane cewa daidai da abinda za su bamu, za su iya office ba wai dan abinda za su bamu ba.
Dr. Hawwa, ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya, musamman ma karawa irin ta shugaban kasa tsakanin mace da namiji?
Ai, akwai bambanci sosai. Kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka, ko kuma ma ba su yi mulki ba. Ina ganin kaman Amerika su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke party ɗinsu. Ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin party, ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba. Kin ga yanda tsohon shugaba Obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya, to shi kuma yana da magoya baya. Akan hanyar policy na ƙasashen waje wannan daban, babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasarmu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta, kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci. Kin ga akan yanzu arewacin Najeriya da yawa zaki ga ba za su yadda mace ta ɗauki shugabanci ba, because ana ganin cewa shugabancin mace kamar haramun ne a addinin Musulunci. To bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci, ko da ma kama a ce a matakin jiha ne, amma a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban kasa.
Nan kuma za mu da sa'aya a wannan mako, sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Hawwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso da wakilinmu Rukayya Basha da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su. Duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su.